ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله ورحمة بركم الله ورحمة بركم الله سيدك سادوا ونما سلتي بالبركة نسبين بالك إكي أمور بي وإيكا ونما ريب البركة نسفته wannan majalisi namu na tafsirin watan Ramadan yau muna asabar 8 ga watan Ramadan a shekarar 1443 bayan jiran da Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 9 ga watan 4 na shekarar 2022 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Ankabut. Karatun mu na jiya mun tsaya akan aya ta 6 daga ayoyin wannan sura ta Ankabut. Yau insha Allah zamu dora daga aya ta 5 da ita aya ta 7 kenan a cikin wannan sura, wanda ce ayar da aka karanta mana. Allah yana cewa alladheena aamanu wa 'amilus saalihaati lanukaffiranna 'anhum sayyi'aatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kaanu ya'maloon. Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, lanukaffiranna 'anhum sayyi'aatihim, lalle za mu kankare musu zunubansu, kuma lanajziyannahum ahsana alladhi kaanu ya'maloon, za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka kasance suke aikatawa. Wasu daga cikin malaman fassara sun fassara aamanu wa 'amilus saalihaati, a nan su ne waɗanda suka yi imani kuma suka jure ma cutarwa, suka jure ma azabtarwa. Saboda ayoyin da suka gabata suna bayani ne akan waɗanda ke azabtar da muminai. Don haka da Allah ya ce alladheena aamanu wa 'amilus saalihaati, da suka yi kenan wannan ana nufin waɗanda suka jure ma azabtarwan da aka musu. To su ne Allah ta'ala ya ce zai kankare musu zunubansu da suka aikata a lokacin da suke kafin su yi imani. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وما زاموا ساكا مسلما في كاوم أبدا ستسجد في كائكة كاوة وسمع لما فترى سنشي أبدا أي كريفي لما في كاوم أبدا كائكة كاوة أبدا أيوكا سوء تحيبين أبدا أن أيوكا سوء أيوكا كائكة كاوة من الشيكا ثم تلنسي أبدا ما كاوة وان أيوكا kaga mafi kyawu a cikin waɗannan ayyuka su ne ayyukan da suka aikata a ƙarƙashin musulunci. Waɗannan su ne ayyukan da ake nufin za a saka musu da shi. Wasu malamai kuma suka ce a'a, ahsana alladhi kanu ya'maluna, shi ne irin sakayyar da Allah ke yi. Sakayya akwai hasanun akwai ahsan. Sakayya hasan suka ce ita ce idan ka yi aiki a baka ladan aikin duk da aikin da ka yi. Idan ka yi aikin da ya cancanci lada guda a baka lada guda. Idan kai zunubin da cancanci zunubi guda maka zunubi guda. Idan Allah ya saka maka da lada daidai da aiki shi ne jaza'ul hasan. Amma aljaza'ul ahsan shi ne wanda Allah ke yi. Idan kai aikin da ya cancanci lada guda, to Allah zai baka lada guda sai ya baka aƙalla lada 10 a kan aikin da ya cancanci lada guda. Ba wannan shi ne ahsanul ladhi kanu ya'malun. Kuma bi yawan malaman tafsiri sun tafi zuwa ga wannan fassara. Cewa ahsanul ladhi kanu ya'malun shi ne su aikata aiki guda. Sai Allah ya ruɓanya musu lada a kai. Malik ibn Ashur yana da wata fassara wadda ya tafi gare su, wannan wata kila zai rasa maza ba a kai, shi ne cewa ahsana alladhi kanu ya'maluna, mafi kyawun aikin da suke aikatawa. Ma'ana cikin sallolin fa sai a dubo su ta fi kyau, sai a saka ma a kanta, sai ta sauran aikin a gina sa kan wannan. Haka nan cikin azumin ka sai a dubo wanda ya fi kyau, sai a saka ma a kai, sai a gina sauran ayyukan a kai. akwai matsala da yana shi da kawo wata ke da alaka da wannan da ke nuna wannan ma'ana. Haka nan Asruddinin Razi shi kuma ya kawo wata fassara, yana fassara ahsanu alladhi kanu ya'maluna, yace shi ne ganin Allah. Wannan alaka shi wannan alladhi ahsanu husna wa ziyada, yace to ahsan shi ne ganin Allah. To wannan fassara ce da fassarar Razi shi kadai kawo wannan tafsirin sa. Sauran malamai ba su kawo ba, da aka fassara da take inganci ita ce fassarar da malamai malamai suka faɗuwa a kai, shine ahsan alladhi kanu ya'malun, aiki guda Allah zai rufa ne aƙalla zai ba ka yada goma a kansa, wanda shi ne ahsan alladhi kanu ya'malun. Wallahu a'lam. Allah ya ce wasaina lil insani bi walidayhi husna, mun wadan adam wasiya mai kyau ga iyayensa. Wannan shi ne husna a matsayin cewa sifa ne na masdarun mahdhu. Kaka wasaina lil insani bi walidayhi husna, kuma a ce wasaina lil insani bi walidayhi wasiyatan husna, haka sai husna ya zama sifa da wasiyatan da aka daidai. Abin da ya ce wa amalu wa amilu salihati, inda wa amilu salihati ko wa amila salihan, ana nufin wa amila amalan salihan. Amin da zuwa surat al-Furqan, illal ladina tabu wa amanu wa amila, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, amila amalan salihan. Duk inda amalan salihan ya zo sai zama sifa ne da amalan din da aka ce. To haka nan ma wasu suka ce ana nufin wasaina lil insani bi walidayhi wasiyatan husna, kuma suka ce wasaina lil insani bi walidayhi an ya'mala husna, ma'ana mun wa ɗan adam wasiya da iyayensa ya yi aiki kyautatawa, ma'ana ya yi aiki mai kyau dangane da iyayensa, ya faɗa musu magana mai kyau, duk abin da zai bujiro daga gare shi zuwa gare su ya zamana abu ne mai kyau. Magana ce ta girmamawa, idan mu'amala ce ta zama mu'amala ce da take kunshe da girmamawa da ba da matsayi, to wannan dai yana cikin suna. Wa in jahadaka, wannan walidaihi kun ga amu ne, wasaina lil insani bi walidaihi, kaga walidaihi iyayensa ko zaman to musulmai akar su suka haife shi sunansa iyayensa. Dan Allah ya ce wa qala ibrahim li abihi hazara, kaga abihi babansa, kaga Allah ya dinga nan zuwa zama ya fara kila cewa musulmi bane. Haka nan ma da aka ce walidaihi ana nufin iyaye ko da ba musulmai bane, Allah ta'ala ya yi wasiyyaci da ake wuta ta musu. Asma'u binti Abi Bakar Siddiq radiyallahu anha wata rana ta ce ga Manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullahi, da mahaifiyata ta zo ta kawo min ziyara ta Anas daga Makka, wannan kuma da alamun tana da buƙata, shin yana yiwuwa in kyautata mata ga ta mushrika ni kuma musulma? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, tafi ki kyautata wa mahaifiyata, ba za ka kyautata wa mahaifa ko da ba musulmai ba ne, wannan wajibi ne, haƙƙinsu ne, kuma umarni ne na Allah, kuma shi ne umarnin da Allah ke sanya shi a kan abu na biyu bayan sauke haƙƙin Allah ta'ala. Allah ya ce wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, haka nan wata ya ce wa a'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a abin walidai ne isa, haka duk inda Allah zai kawo umarni da abota ta wata shi ta kai, bayan an sauke haƙƙin Allah wanda shi ne haƙƙin da ya fi kowane haƙƙin girma, bayan shi kuma haƙƙin da ya fi girma shi ne haƙƙin iyaye, shi sa Allah ke kawo shi a mataki na biyu, ya ce wa bil walidai ne isa na wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, idan kuka yi kwazo ka jajirce shi ne jahada, daga jahada kalma ce ta nuna kwazo da himma da karewa, kamar yadda jihadi ya ku daga jihadi kalmar jahada ya jahidu jihada wa jahidu hun bihi jihada, daga jihadi an zanya masa jihadi ne saboda kana kai makura gurin kwazo da himma da jajircewa, don haka nan duk wani aiki da ka kai masa himma da kwazo da jajircewa yana kiran shi jahada wannan sai Allah yake nuna wa in aka yi rashin sa'a iyayenka ba musulmai bane sannan kuma bayan ba musulmai bane suna kokarin kai ma sai ka bar musulunci ka zo ka bi tafarkin addinin ka kuma sai zamana kokari suke yi da gaske kamar yadda ka san mai jihadi haka su ma suke jihadin sai sun janyo ka daga addini to shi yasa Allah ya amfani da kalmar jahada wa in jahadaka idan su sufiyan suka ja suka yi kokari suka tsayu akan lallashi akan daukan mataki akan barazana akan duk wani abu da za su maka duk wani rarrashi da za su maka da duk wani ban tausayi da za su fito maka da duk wata barazana da za su maka idan dai akan kai shirka ne da Allah Allah ce dokar kai wannan aya tana cewa ta sauka akan Sa'd ibn Abi Waqqas wasu kuma suna cewa ta sauka ne akan Ayyash ibn Abi Rabi'a al-Makhzumi dan uwan Abu Jahl wanda suke uwa daya kowanne daga cikin wannan biyu da Sa'd ibn Abi Waqqas da Ayyash ibn Abi Rabi'a kowanne mahaifiyarsa ta ce da shi ya bar addinin musulunci kuma ta ce da shi in bai bari ba to ita kuma ba za ta ci abinci ba har ta mutu mahaifiyar Sa'd ibn Abi Waqqas ta ce ta zauna a rana ya ce da sa'ad ga mazauninta ba za ta daga daga wannan rana ba kuma ba za ta sa komai a bakinta ba har ta mutu sai dai faɗin Sa'ad ya bar musulunci ya dawo kafirci sa'adin sai ba zai yi ba haka ne shi ma Ayyash ibn Abi Rabi'a shi ma haka sa Abu Jahl ba wanda ba su yi da shi ba a kan da mahaifiyarsa can ya ce ba za ta ci abinci ba kuma ita ce mahaifiyarsa ta ce ba za ta ci abinci ba kuma ba za ta ɗaga daga rana ba har sai ya bar addini inna Allah ce wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan suka ja akan kai shirka da ni abinda ba ka da ilimi a kansa ya ke nufi da ba ka da ilimi a kansa ina jan ka kan ka zo ka bauta ma gumaka kai kuma ba ka da ilimi ba ka da hujja cewa gunki abokin tarayya a kan ba ka da wani dalili ya nuna Allah yana da abokin tarayya dalilin da kake da shi shi ne Allah bai da abokin tarayya ka kaga abin da babu ba ka da ilimi a kansa kamar da Allah shi kan sai yake nuna mana abin da babu shi sai Allah ya fice da ilimi a kansa yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أنا أتشوى أنا أبو تام وسبو ماكا أنا أتشوى أن أبو ماكا سولي ما فيك كم أبو عم الله يا الله شاء أبو نكما باسا شكرا وباسا أمقادوا يا الله شاء أبو كنا بيما ألا لا بالي نيقى أبو نبي سني ما أسمى ولا أقصى أبو نبي ألا يسني أسمى دقصى بواء أيا واسيبا ونمي شيء وسيبا إذن أسفين شيء يشيء kaga babu ce to haka nan shi ma da yace wanda tushrika bi ma laysa laka bihi ilm abin da ba ka da ilimi a kai don Allah ta'ala bai taba saukar da aya cewa ai masa shirka ba Allah bai taba saukar da wata hujja cewa abauta ma wani kuma bayan sa yace wasu alman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah bai sanya wata hujja ta abauta ma wani kuma bayan za ka ce duk abin da za su kira ka zuwa ka haɗa Allah da shi a gurin bauta to wannan abin ba ka da hujja a kai shi ne ma laysa laka bihi ilmun to fa la tuti'huma da kabis wannan shi to ma laysa laka bihi ilmun to idan laka bihi ilmun fa haka ba mu ce ba ana nufin ma laysa laka bihi ilmun da kabis wanda kake da ilimi a kai ba kai abin da babu shi ba a samu shi dora ka ma'ana duk din giyan da zaki shine jahada ma'ana kalmar jahada duk irin kwazon da zaki duk irin mataki da zaki dauka duk irin fitowa da zaki da ban tausayi kamar yadda wannan mahaifiyar wadannan bayan Allah ta kai kaga sun yi fitowa kan na ban tausayi akwai abin tausayi daga mahaifiyar ka take ba za ta ci abinci ba ya ka biya mata bukatar da take so ka biya mata ko ga mahaifiyar ka ta nan a cikin rana ta ce ba za ta daga daga ranan nan ba sai ka yi abin da kake so ka aikata kuma abin da ya saba ma Allah Allah ce sai dai ta fata in mutuwar za ta sai dai ta mutu idan rana za ta kashe ta sai dai ta kashe ta amma ba za ta daga daga aiki ba amma dan abin da take nema na taimako kana bukatar abinci kana da shi dauki ka ka kuma ba musulma take ba kana buƙatar sakara kuma kana da abin da zaka bata dauki ka bata koda ba musulma kake ba abin da kake buƙata in dai ba imanin ka take nema ba to ka bata amma in dai imanin ka take nema to kake da ita wannan guri ne wanda ba a sakaci da shi kuma ba za ka taɓa bata shi ba sai Allah ya ce ilayya marji'u fala tu ilayya marji'ukum zuwa gare ni makoma ku da kai da su ka musu biyayya na buje shi ma Allah kai ma Allah shirka to zuwa ga Allah za ka koma da kai da su kaga irin hukumar da Allah zai musu a kai shirka sai ba kai ta idan ku ka kabe kan addinin ta ka ki tabi su to ga Allah za ku koma Allah shi zai raba tsakanin ku za mu yaskin wanda ku yawmal qiyama sai Allah ya raba tsakanin ku ranar alkiyama dama ranar dangantaka ba ta amfani abin da ke amfani shi ne imani Allah ya sa idan ka tafi kuri wala al-taba bainahum yawma idhin wa la yastaqim babu dangantaka cewa wani baban wani ne wani dan wani ne wani yayan wani ne wani jikan wani ne duk da amfani ba sa fi na komai kuma haka kenan zuwa ga Allah yake marji'ukum ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bi ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abinda kuka kasance ku ji aikatawa wannan ba da labari yana kunshe da hisabi ba da labari yake kunshe da daukan mataki shi ake da labari ko ka san labari dan maka labari ka san abinda ka aikata dan ma ka sani aka maka labari akan sai da wani abu da to amma ba da labari wanda ke kunshe da hisabi da kuma daukan mataki da hukuma da kyawun sakamako dangane da aiki
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنجزينهم
أجرهم بأحسن الله يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات كما لله وأن سكي إيماني سكي أيكة أيكة نقري لندخلنهم والله لا مشبن رسول في الصالحين في كل صالح أمبائهم الله نقري ara shiga da cikin salihai shine za a masa sakamako irin na salihai za a shigar da su mashiga irin na salihai wasu malaman fasaha ma sun ce la dukhilannahum fi salihin ayna dukhilannahum mudkhal salihai ma'ana mashigar salihai kuma ibarar arai ta nuna cewa la dukhilannahum fi salihin fi salihin idan wadanda suke bayan Allah na kwarai idan suna cikin su to kaga sakamakon su zai same su wannan shi ne malamai suna cewa da dukkanin nan ke salihin akwai balaga da fasaha a ciki sosai ya fi a ce uwa min salihin a ce za a shigar da shi cikin salihai ce ba bayan Allah ke san haka annabi Yusuf yana cewa rabbi kana sai ta ne min alwaki wa lam tani min tawi al hadith wa fil samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin hada shi ma yarda Allah ya sadar da shi a bayan Allah kanan Abu Sulaiman Allah ya ce ba sama ba hikan da kaulaha wa qala rabbi a'udhu bika an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tarzuqahu wa khilli bi rahmatika fi 'ibadi fasali wa dara bi shigar da mutum cikin bayan Allah salihai wannan yana da tasiri sosai yana da fa'ida ma'ana Allah ya yi ni'ima gare shi don wanda ya ce babbar ni'ima
ومن الناس من يقول آمنا بالله وأنا يقينا لجعل منا ذلك على الله ولئن جاء نصر من ربك لا يؤمنك
Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda ke cewa mun yi imani da Allah da baki amma fa idza uziya billahi da aka cuta da shi a tafarkin Allah aka cuta da shi ko aka cuta da shi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai san da fitnan nan da mutane suka masa cutar wannan da suka masa dan cutar wannan da suka masa sai ya bayyana ita kamar azabar Allah ana sai ya dawo idan ka yi shiga musulunci aka dandana masa kuda sai ya fice bar musulunci wasu malaman sun ce wannan aya tana bayani ne akan munafiki akan su ayat ta sauka wasu kuma suka ce ana nufin mu ne amma waɗanda ke da rauni imani ba mu dafa kai ba ne suna da imani amma imanin nasu da rauni tabbin da idan an taɓa su to za su samu talaci to su ne Allah yake magana a kansa nan Allah ya ce wala in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum kuma idan nasara ta zo daga ubangijinka ga mu ne idan ka ce ai muna tare da ku dama mu mun ne ai cutar da mu aka yi ai azaba aka mana shi yasa muka furta cewa muna tare da su amma muna tare da to kaga suna sannan suna cewa kaman da Allah ya mu dan nasu mun yi amulullah ala harbi wa yana sabahu khairun lakum an nabiyyi wa yana sabahu fitnatu lil alam ala wajhi kaga idan muna bakai ne dama dabi'a su ce Allah ya ce min nasu mun yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin kaga kana mu'minin saboda Allah ya wadanna muna bakai ne saboda Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin to masu waɗannan Allah bai ce wa ma hum bi mu'minin ba shi ka wace ganin mu'minai ne amma masu raunin imani waɗancan kuma kafirai to da haka idan ka muna waɗancan munafikai idan munafikai ne dama da biya idan kuma mu'minai ne masu raunin imani to kaga wannan abu ne wanda bujiro musu wala Allah izi irin wannan aya na daga cikin abin da ta su sauya wannan matsayi su dawo kan tabarki ba zai dace Allah ya ce awalaysa Allahu bi a'lama bima fi sudurin alamin ashe Allah ba shi bane mafi sani daga cikin abin da ke cikin kirazan talibai gaba daya abin da ke cikin kiraza su ne zukata zuciya a cikin kirkin kai sai Allah ke ce mata zati sudo inna Allah alimun bi zati sudo abin wasu mutu fi sudurin nas kada sudur ku kusada kada shi ne kirkin wasu wazin da shaɗin ke tura wa mutane yana tura wasu ne cikin buƙatar amma saboda buƙatar na cikin kiraza ya fi ce wanda ke wasu wasi cikin kirazan mutane ba haka nan mu Allah ya ce ashe Allah ba shi ba ne mafi tsani ba fi sunumin alami na gaban da ke kirazan talibai gaba ɗaya ka ga babban abu da ke girgin da shi ne zuciya ita kake raya abu da ke ci ita kake raya imani ko rashin imani idan kake raya gaskiya a cikinta ko rashin gaskiya a zuciya kake raya amana ko cin amana a zuciya ake raya kuma zuciya ka kai kadai ke da iko da takarobi da ita babu mai iya sanin abu da ke cikin zuciyarka sai kai to sai Allah ya nuna kai kanka da kai kadai ke da masaniya da zuciyarka Allah ya fi ka sanin wannan zuciyar abin da kake rayawa a cikin zuciyarka Allah ya fi ka sanin wannan abu shine ba sai laysa Allahu bi awalaysa Allahu bi a'lama kaga a'lama ma bi sani kai ka san abin da kake rayawa a zuciyarka amma Allah ya fi ka sani ka san abin da kake sakawa a zuciyar abin da kake kokarin ta aikata amma Allah ya fi ka sani kuma kaga Allah ya zaman ka wasa mafi sani da abin da ke zukata ya san su wace da imani su wai ba su da imani ya san manufar wannan ya san manufar wancan ya san manufar wannan munafurci ya san manufar wannan ba munafurci ba dan Allah ya sani kuma zai saka ma kowa sakamako daidai na adalci wanda ya dace da shi Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu kuma wallahi Allah zai san waɗanda suka yi imani kaga ya'lamanna zai sani an gane kun ga wannan kuma alaysa Allahu bi a'lama Allah ya riga ya sani kaga wannan da irin wannan da Allah ke cewa wala ya'lamanna an gane ko hauta wata ayar ke cewa wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin hatta na'lama sai mun sani kaga Allah ya riga ya sani amma irin wannan duka yana nufin haske ya bayyana abin ya bayyana karara amma shi Allah ya riga ya sani ya san abin da zai auku ya san abin da zai auku ya san abin da ke auku ya san abin da zai auku ya san abin da ba zai auku ba inda zai auku ya zai kasance da Allah ya sani to da haka Allah ba nan gaba bane zai sani ya sani amma zai bayyana wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin kuma Allah zai san munafiqai ba zai bayyana da su haka Allah zai kawo wani abu da zai tankaɗe zai kawo wata jarabawa da zai buga wanda sakamakon wannan jarabawar mumbai za su bayyana ga kowa cewa waɗanda na da imani kuma sun yi imanin su ya tsaya haka nan zai kawo tankaɗa da ita ma za ta tankaɗa har a gano cewa ga waɗanda suke da الاخره سواء كان الله ليرى المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله بزمان هو المؤمنين كل عمل وجيك حتى يكاو وان قبل ذي تنكر يميز يربي المؤمنين يقبنا فكي تواني سنع من الله في نعم
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونستحمل خطاياكم وما هم بحامدين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
الله يسوع قال الذين كفروا للذين آمنوا وأن سكت أفرك من قديد وأن سكت إيماني جتشوا اتبعوا سبيلنا كبت فركم وبأحبينهم وبحجم وانا ونسالوني لما سكين سالوني سكت دينا قولا مبني أبا حدين وانا رجل سكين سالان أكا أمبا تاشيني سالان أذب تروى salan azab tanda mutane shine da muka gabatar yanzu kamina da su menene manyan kulu amanna billahi fa iza uziya billahi ga uziya billahi cutarwa ta hanyar Allah kuma kenan da cikin salo da kafirai ke dauka na raba mu'minai da addinin su shine azabtarwa cutarwa da gana musu dauki dauki na azaba na an san ji zafi na rafin azaba sace su bar addini wannan salo haka nan daga cikin salo da suke dauka shine wanda Allah ya faɗa ana shine salon nuna musu canza musu kadari kace musu ittabi'u sabilana wato hukuma ta farko ne kun nahmil khatayakum kuma ma abinda ake gaya muku cewa in kun yi shirka kun dauki zanubai kuma wannan zanuban su za su kada ku cikin wuta to ku zo mu mun labance muku kun dauki musu zanuba wanda muku yi shirka da muku yi abinda za mu gani duk zanuban da za a aza muku mu za mu dauka sai ya fada kan ku ba ne ba ku ci ba dan haka abinda kuke gudu mun dauke muku shi wannan shine wani salo da ban suka ce wallahi min khabayakum Allah ya ce wa ma hum bihamilina min khabayahum min shay ba ta iya dauka wani abu na zanubar su ba su da iko kun an zo su ma ta kansu suke sannan kuma ba haƙƙin su bane ai ba su ke dauka ba Allah shi ke azabtarwa haka baka cewa Allah ni na tsaya ma wani karka azabta da shi ka azabta da shi baka da wannan iko haka shi yasa babu mai ikon ya ce wai ni na tsaya ma wani ko ni na dauke ma wani uba wannan baka iko ba baka da wannan dama shi ne Allah ya ce ma hum bi hamilina min khatayahum min shay sannan kuma da su gudu kadai ya ishe su shi kadai ya ishe su bala'i Allah da na ce kuma ka kowa Allah ta haka Allah ya ce wa innahum lakazibun lalle ƙarya take suna fadin abin da ba sani ba suna fadin abin da ba san yadda yake ba ba san girman Allah ba ba san matsayin Allah ba kuma izgilancin ta da addini shi ya kai su ga fadin haka rashin sanin su ga Allah ko kokarin su nuna wa mutane cewa duk abin ƙarya ne shi yasa suka ce da su ai za mu dauke sai Allah ya ce wala yahmiluna asqala الله يسوع ولا يحملن أثقالهم والله لا تدركن نويا نويا أنا أنا نفسي وما الله يعمل سيدنا نبيل سوى نويا سوى نبيل نويا يجلس yana da nauyi a kan fada sannan kuma yana da nauyi a ranar alkiyama sannan kuma yana da nauyi a gurin jefa mutum a cikin wuta da azaba da nauyi gurin azaba ba wanda nauyin zanubinka ba da nauyin azaba an ba Allah ba da ya yi ba har Allah ya ce wala yahmiluna asqalahum ba su dauki nauyin su na zanuban da suka girba da kansu wa asqalan da wasu zanubai wanda ba su suka girba ba za su dauka ma a asalihim tare da nasu haka kenan akwai wasu zanubai da za su dauka ba nasu ba amma cewa da suke yi wai su za su tsaya san dauke ma wasu kora musu wanda suke karya amma su saurara duk wanda suka fatar sai Allah ya aza musu zanibi irin na wannan mutumin da ya bace kaga amma ba nashi ba ba na wancan da za a dauka aza musu haka waɗannan mutane da suke fitarwa Allah zai ba su zanibin waɗannan mutane irin sa ba tare da dauki na waɗancan ba su ma za a ba su nasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nuni da aikin alkhairi yana da falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yawm al-qiyama min ghairi an yanqusa min ujurihi duk wanda ya nuni da aikin alkhairi to yana da ladan aikin da yayi shi da kuma ladan duk wanda yayi wannan aikin a tarbiyar nuna wanda ya musu yana da ladan shi har zuwa ranar kiyama kuma ba tare da wai za a dan karo daga ladan su bane a bashi a ladan su na nan cikakke kuma shi ma Allah zai bashi lada min indihi cikakke ba tare da ya taba wani su haka nan shi ma wanda ya nuni ga mummunan aiki dalla ala sayyi'ati shi ma fa alaihi bizruha wa bizru man amila biha min ghairi an yunqasa min awzari shay shi ma za a bashi zanubin sa da ya aikata da zanubin duk wanda ya aikata wannan zanubin ta sanadiyar sa ko za a bashi zanubi irin na wannan har ranar alkiyama da zai ce ba tare da an tauye wani abu cikin zanubin ba kenan tana da zanubai za su dauka amma ba na waɗannan ba ta inda za a raba su da zanubai a basu za a ba su zanubin su taifu sannan kuma waɗannan su ma za a ba su nasa na aikin da suka yi na fitar da waɗannan bayan Allah haka nan ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata rai da za a kashe bisa zalunci har kiyamar sa'a ba ta ɗan annabi Adamu na farko wanda ya fara sunnan ta kisa a bayan kafa wanda ya kashe ɗan uwansa annabi ya ce ba ce yana da nashi kamshi wani zurfi duk wani kisa da za a yi da an kashe mutum ba ita hakki ba mutum ya samu nashi kamshi haka yana ɗaukar zalunci amma ba wai wanda ya zalunci bai da zalunci ba kai ka ɗauke masa a'a nashi na nan kuma na kana to da kawai wannan da suke za su dauke waɗannan mutane da zanaba idan har sun bi su to ba za a dauke musu zanaban zanaban su na nan su ma waɗannan din da suka bi su zanaban su na nan sannan waɗancan bayan an ba su nasu kuma za a ba su zanabai kwatan kwacin irin na waɗannan din amma kuma ba wai da dafa su dauke musu ba amma da wata Allah ya ce wala yahdunna awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril ladina yudunnahum min ghairi za su dauki zanaban su kammalallu sannan kuma za su ɗauka daga zanuban da suka sabbaba shi ne min auzari muna so ya ce wannan min sababiyya ce ma'ana daga zanuban da suka sabbaba ta hanyar waɗannan mutanen nan ma za su ɗauki nasu ba da haka Allah ya ce za su ɗauki zanubansu kuma za su ɗauki zanubi irin na waɗancan mutane wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yafalun wannan na alkiyama za a musu tambaya ta musamman ba a musu tuhuma a tsaye da su su faɗi wannan magana da suke faɗa na ƙage ƙagen cewa wai za su ɗauke musu zanubai za a tambaye su akan wannan za a cike su akan wannan magana haka nan ƙaryatawa da suke wa manzon Allah za a tambaye su akai za a cike su akai ƙaryatawa da suke yi wa littafin Allah duk za a cike su duk wani ƙage da suke yi ƙage da suke wa Allah suke Allah yana da ka ƙage da suke manzannin Allah suke bokaye ne ko mawaƙa ko mahaukata duk wannan ƙage haka nan ƙage da suke alƙur'ani suke sihiri ne sauransu ko su ce asirul awwalin duk wannan ƙage ne sai an tambaye su akai haka nan ma ƙagen da ayoyin ke magana akai shi ne ƙagen cewa wannan hil khataya a ga wannan ƙage ne sai ka ba ta biye su akan wannan ƙage na
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون
الله يحيي ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه الله يبقى مسلمين cewa irin izgilancin da kuke yi an gabace mutanen annabin Nuhu ba irin izgilancin da basu masa ba Allah ya ce wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in tasakharu minna fa inna nasakharu minkum kama tasakharu kare irin wannan izgilancin da kuke cewa wallahi bil khatayakum an gabace karyatawa da kuka wa annabi an gabace wannan annabin Nuhu sun gabace ku sun karyata annabi kuma ga irin abin da ya same su nan duniya ma ya ga tunda hukuma ta same su a nan duniya wannan alama ce ta cewa lallai hukumar da ake faɗi za ta sadu da su a lahira ta mutunciya ce فذاك الله يكا مسلم سالي يسي ولقد أرسلنا نوحا حقيقة والله من حيث لأنه نوح إلى قومه هو أبدا ننسى فلبث فيهم ألف سنة في ذون أشكيص شكرا كبو إلا خمسين عام في ذي خمسين معنى شكرا خمسين نبام أشكرا ولا ذم شكرا كريس شرا خمسين قال عبد الله بن عباس alwalto daga reshe yana cewa waɗannan sune shekarun da Annabi Nuhu yayyana kiran mutanansa yace kafin haka Annabi Nuhu ya rayu shekara 40 kafin a aiko shi da manzanci kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi akan shekara 40 yace shi ma Annabi Nuhu sai da shekara 40 dan da aka aiko shi da manzanci dan da aka aiko shi da manzanci ya tsaya yana kiran su zuwa ga Allah a matsayin sa annabi na tsawon shekara 950 dan Allah ya koma su da ruwan dufa ne ya halaka su Allah ya tsira da Annabi Nuhu yace kuma bayan ruwan dufa ne duka ruwan Annabi Abbas yace bayan ruwan dufa ne Annabi Nuhu ya rayu shekara 60 kaga hada ya tashi kusan shekara 1000 da shekara 50 sune shekarun da Annabi Nuhu ya bisa ga wannan ruwaya ta Abdullah ibn Abbas tabi in dace ta ruwaya da ta shi cewa shekara 1000 din sune gaba da rayuwar Annabi Nuhu yace a cikin sa ya rayu shekara 300 abin da aiko shi annabi sai dai shekara 300 da aka aiko shi annabi da aka aiko shi annabi ya zauna yana kiran su zuwa ga Allah na shekara 300 kaga 300 kenan sai aka yi ruwan dufa na aka halaka su bayan an halaka su ya rayu kuma shekara 300 da kaga sun hada 950 din da daya yace sun rayu su da waya an gane ko amma maganar Abdullahi dan Abbas da abin yanci musamman saboda shi katada ya shigar da hannun shekarun da Annabi Nuhu yayi bayan dukana a cikin shekara 150 alhalan ayar Allah ya cewa laqad arsalna nuha ila qaumi falabitha fihim alf sanati illa 50 ama fa akhadhahum ad-dukana kada kenan dukana ya same ne bayan shekaru 150 kaga shi ko ya saka shekaru 150 kare ba har bayan dukana kare jinin wannan da zai yi ko wasu maganganu da rayuwa da zai rika kawo sai magana da Audu bin Abi Shaddad ita ma ya ta kawo ya ce ya shekara 300 kafin annabci ya zo ya yi annabci shekara 950 kuma annabci kuma ya shekara 300 da wani abu waɗannan maganganu ba su da inganci wanda ya fi inganci ita ce magana da zai yi ba su cewa wannan shekaru 1050 su ne shekarun da ya yi ya kira zuwa ga Allah kafin haka yana da shekara 40 bayan haka yana da shekara 60 wallahu ta'ala a'lam yace fa akhadhahum tuqa da sai ruwan tuqa ne ya kama su kalmar tuqa ya kama kalmar ce kamar da kuke da ita tafa ya tuf a ga tafa kewayewa ya tuf yana kewaya ba huwa da'ifun idan abu kewaya wanda ya yawa ya ce da shi tuqa kalmar larabci ta ce kalmar tuqa na larabci ana amfani da ita ga duk wani abu da ya hada abu biyu ya hada tsanani sannan kuma ya hada kewayewa idan ga shi da tsanani kuma ya kewaye su ga tsawa a ruwan sama idan ya yi tsanani ya kewaye ko ina ne na sai a ce da shi dufa a larabci haka nan ruwan ambaliya idan ruwa ya ambaliya ya yi tsanani kuma ya kewaye ko ina ne na sai a ce da shi dufa a larabci haka nan ma duhu in ci duhu shi ma ana kira shi dufa idan duhu ya tsananta kuma ya kewaye ko ina da ina shi ma ana kira shi dufa to amma a nan ayar kuma ana nufin ruwa ne na musamman ruwa ne da ya haɗu da ruwan sama da ruwan ƙasa Allah ya ce fa fatahna abwaba as-sama'i bi ma'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna tatalma ala amrin kad qadir sai ruwa ya haɗu da ruwan sama ga na ƙasa Allah ya buɗe su da ce ne da sai ga ruwa ya ganda mai ko ina dan ana ganin ga dan tudu can ruwa bai kai ba an ji wa ruwa ya kai ana nuna nuhu a nuna nuhu ya ce da shi ya bu niyyar ka ba ana wala ta kun binar ka ga kana sa awi ila jabal yasin da ya ba a lokacin da yake fadin wannan magana ruwan bai riga ya shanya dutse ba don wannan ruwan ya riga ya shanya dutse da bari su da shi azima ne bada ba to amma tun da ruwan bai riga ya kai dutse ba a wannan lokacin sai da tantsa biyan da ruwan ya yawa zai ka koliyar wannan dutse da yake gaduwa ita fiye da kai ga kuma ruwan ya wuce dora da tsanin wannan ruwa shi ne ruwan dufa ne da ma'anar shari'a da an ce tsufan to wannan ruwa ake nufi wanda Allah ya haifa da mutane annabi Nuhu shi bayanin kissar ya zo a bayyane dalla dalla a cikin suratul Hud inda Allah ya kawo yadda ya guda wannan ruwa ya gudana yadda Allah ya halakar da su yadda Allah ya tsira da annabi Nuhu shi yana cikin wancan bayani Allah ya ce fa aqadhahum at-tufan wa hum zalimun kana matsayin azzalimai wanda shine hal lokacin da tufani ya kama su suna halin zamantowa su a zalibai ma'ana masu shirka da Allah domin shirka shi ne babban zalunci to haka tufani ya kama su suna a zalibai ba a ce ba sa a zalibai ba sa cikin yanayin zalunci ba sa cikin yanayin shirka ba ga da akwai yiwuwar Allah ya ji kansu akwai yiwuwar Allah ya ji kansu ko a duniya ko a duniya da lahira to amma zamantowar ruwan ya rike su suna halin shirka to wannan shi kenan sun samu azaba duniya da lahira Allah ya manta Allah ya ce fa an jainahu sai muka tsira da shi annabi Nuhu wa ashabas safinati da abuta wa jirgin ruwa duk wanda ke cikin jirgin ruwan nan Allah ya tsira da shi wanda ke cikin jirgin ruwan nan tabbas malamai sun yi ittifaki akwai ƴaƴansa guda uku kowanne da matarsa akwai ɗansa Ham akwai ɗansa Sam akwai ɗansa Yafis wannan su ne ƴaƴan annabi Nuhu guda uku kowanne da matarsa suna cikin wanda suka tsira a cikin wannan jirgin ɗaya daga cikin ɗansa shi ne Yam shi ne wanda ya halatta a cikin ruwa wannan nan guda uku a cikin tufafi wasu malamai sun ce su ne kai tsiya wanda ke tare da shi a jinsin bani adam babu wanda suka yi imani da shi suka shiga jirgin da tare da shi sai waɗannan guda shida ƴaƴansa uku kowanne da matarsa suka zama su shida wasu ma suka ce a ko wasu mutane da suka yi imani da shi an kai wasu ce 78 wasu ce 80 wasu an ƙara akan haka wasu rage sun ce dai a ko wasu mutane da suka yi imani da shi tare da ƴaƴansa waɗanda su ma sun shiga wannan jirgi wannan geman bani adam ce geban dabbobi kuma Allah ya ce kullu nahmil fiha min kullin zawjayn ismaili wa ikra min kulli zawjayn ismaili kowane jinsin dabba ya shiga da namiji da mace domin duk jinsin da bai shiga nan mata wannan jinsin ya kare amma duk jinsin da kan shigar da shi to wannan jinsin shi zai ci gaba da hayayyafa kuma to haka ne shigar da kowane jinsi jinsin dabbobi su dabbobin daji dabbobin gida su menene kowanne shigar da jinsin namiji da mace bayan ruwan ya tsaya da waɗanda suka ci gaba da haifa su ne ƴaƴansa waɗanda suka ce tare da shi akwai wasu mutane bayan ƴaƴansa sun ce duk waɗanda suka ci gaba ba su ci gaba da haifuwa ba ya fi ittifaƙi babu waɗanda suka ci gaba da samun zuri'a su yi ƴaƴan annabi Nuhu ya sa ke cewa annabi Nuhu shi ne uban ƴan adam na biyu don bayan ruwan tufanu to duk zuri'ar ƴan adam da ke bayan ƙasa duk suna komawa ga annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce zurriyyata man hamalna ma'a nuhin a wata ya ce wa ja'alna zurriyatahu umul baqi zurriyatu su kadai Allah ya sanya wa masu wanzuwa wannan shine abin da ya shafi ashabu sai Allah ya ce ashabu sabina kaga ashabu sabina ya kunshi mutane da dabbobi ko wanda ke cikin jirgin nan dai abu mai rai to su ne suke cikin da rayuwa Allah ya ce muka tsira da shi wa ja'alna ha ayatan lil alamin muka sanya ta a galaxy wannan nazirin da yawa daga cikin malamai sun ce yana koma ga safina ita jirgin ruwa Allah ya sanya jirgin ruwan ta zama ayatan lil alamin kaga ayatan lil alamin aya ga talibai ta zama aya to suka ce ana nufin ita wannan jirgin ruwan ta musamman wannan jirgin ruwan annabi Nuhu ta zama aya suka ce Allah ya wanzar da ita farauto daga kaca da dai daga cikin mafasu tafsiri cikin gabata yana cewa wannan jirgin ruwan annabi Nuhu ta kasance a kan wannan gurin da Allah ya ambata ta da ya ta akai Allah ya ce wa sawa ta ala jambi wani dutse ne da ake kira shi dudi ta da ya ta akai ya ce Allah ya wanzar da wannan jirgin a kan wannan dutsen da ake kira dudi har zuwa farkon musulunci kaga tsakanin annabi Nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbanin shekaru ya ce to Allah ya wanzar da wannan jirgin ruwan tana nan a kan nan dudi don ta zama aya ga mutane gaba daya wasu kuma suka ce a shi jinsin jirgin ruwan ne ba sai wannan jirgin ruwan ba inda wannan shi ne jirgin ruwa na farko Allah ta'ala kamar da yake wa da'awa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkab aka halatta musu da irin wannan jirgin ruwan da Adamu Nuhu ya yi sai muka tsara musu ko kera musu kada duk lokacin da suka kera jirgin ruwa ko suka hawo jirgin ruwa kada za su tuno da jirgin ruwan nan da yake shine da asali shine tushen wannan jirgin ruwa shine jirgin ruwan Adamu Nuhu dan ka wasu suka ce kowane jirgin ruwa wasu kuma suka ce ma ayatan lil alamin ana nufin halakar wanda Allah ya wa'ancin kafirai haka waja'alnaha muhaddan ya halakar wanda Allah ya wa'ancin da tsirar wanda Allah ya wa'adama Nuhu da mutanensa a cikin ruwa wannan shine babbar aya da Allah ta'ala ya sanya ta domin ta zama aya kamar da yake cewa waja'alnaha ayatan da mun sanya in Allah ya halakar da al'umma sai ya ce waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya su aya to haka ne shi ma wannan halakarwa da Allah ya wa'adama mutanen annabi Nuhu da kuma tsirar wanda Allah ya wa annabi Nuhu da wanda suka yi imani da abin da shi wallahi sun ya ta ayatan da Allah ya wa'adama Allah ce wa Ibrahim haka nan da Ibrahim shi ne nabi aka kawo labarinsa kuma da ma yana cikin zuriyar annabi Nuhu kamar da Allah ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim Allah ya ce wa Ibrahim haka nan annabi Ibrahim idza qala li qaumihi ya ayyuhal ladina amanu ubudu llaha wattaqu ko jama Allah kuma ku bi tsoransa wannan ita ce wasiya da take da Annabi Ibrahim ya mutu nasa yace zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun wancan shine mafi alkhairi gare ku kun ga kai ce ku sani wato kuma ka ba alkhairi bane gare ku har Allah shine alkhairi gare ku haka nan hada Allah da wani abu bauta ba alkhairi bane kadaita Allah da bauta shi kai wannan shine alkhairi inda ku sani ya ci gaba da kafa masa hujja yace abinda yasa da gaya muku haka saboda inna ma ta'buduna min dunillahi awthan kawai abinda kuke so kama koma ba Allah ba komai bane ba ce gumaka gumaka ne ko kuma da hannu da ka an ce mai sunan wannan gunki gunki kun sassaka shi kun kera shi kun saka shi yanda kuke so sannan kuma kuma da shi abinda ta da ai hankali zai karba haka wa takhluquna ifka kuma kuna kagen ƙarya wa takhluquna bil madari da Allah yana zuwa da ma'anar halitta kuma Allah khaliqu kulli shay wa khalaqa kulli shay Allah shine ya halitta komai da komai to da kaga khalaqa yakhluqu ma'alla halitta akwai khalaqa na dan adam shi kuma an ce khalaqa jinna da halitta ko mai sai halitta ƙarya sai sake masa amfani da kalmar game da ƙarya kamar nan wa takhluquna ifka kuna kagen ƙarya ifko shine ƙarya haka nan sai da Allah yake cewa in hada illa khuluqul awwalin illa khuluqul awwalin akwai qira'a in hada illa khuluqul awwalin wanda suka ce da khuluqul awwalin suna da ƙarya irin wannan dan haka khalaqa ya khuluqu khalqan idan a gefan dan adam da aka ce suna yi ma'ana suna ƙarya shine nan wato khuluquna ifka kuma kuke kagen ƙarya innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ne cikin abin da zai sa ku fahimci cewa ba su cancanci bauta ba shi ne ba sa iya mallaka muku arzikin komai ba sa iya azurta ku da komai ba sa iya ba ku arziki ko su ba ku ruwa sama ko su ba ku hatsi ko su ba ku wani abu da kuke bukata ko su ba ku iskar sha ko su ba ku rana ko su turo muku rana da wata ba sa iyawa لا يملكون لكم رزقا قوم القرآن في أرضك ما تأيا لا مصدقش فدن هكا فبتغوا عند الله الرزق ناقكم بإي أرضك أقول من شيء فيني الله الله سيكي لأرضك سيكي أرضك سيكي باكم طوان أرضك لكي تارك سيكي باكم to kuma ma arzikin nan a gurin sa ta hanyar bauta masa gode masa da roƙon sa ta ake samu kai wa abuduhu kuma bauta masa kuma hanyoyin neman arziki fa tabo inna lillahi rizqa wa abuduhu kuma bauta masa wa shukuru lahu bi masa godiya a kan dukkan ni'imar da ya ba ku to kuna da za ku neman arziki shi kai kuma za ku laihi turja'una zuwa gare shi la kuma ko kun yi imani ko ba ku kun gode masa ko ba ku gode masa ba kun ne ba arziki mun ga ko ba ku ne ba ko kun bauta ma kuma ka ko ba ku bauta masa ma zuwa gare shi za ku koma kuma shi zai muku sakayya ta hakika da gaskiya a tsare da kuje ka ta ta wa min
وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَتَوَى إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَكُمْ وَمُمِّنْ قَبْلِكُمْ يَوَى لَكَ شِمَّا لَمَا فَكَّرَا سِنْجِلَ وَنَّا آيَا كَنْ آيَا دَسْكَ بَقَاتِكَ سِوَى إِكَ مَقَنَا لِنَا أَنَبِي إِبْرَاهِمْ يَبُدْزُوَ جِلِّي كَفَى مُتَعَدَسَ سِوَى كُمَا أُنْ كُنْ كَيَّتَا لُقُسَنِي فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ wasu al'ummomi da dama da hannunku su ma su karyata game da kuke karyata sun ɗau mataki irin naku amma me ya faru gare su kun ga abin da ya faru gare su kuma kuna sani wa malar rasul illa al-balagh ba komai ke ga annabi ba face isarwa kuma bayyananne dan haka nauyin da Allah ya azama sai isar amma sai kun karba ko ba ku karku karba wannan ba hakkin su bane iyaka ya isar muku ya sauke da wasu in kun karba ku da Allah in kun ki ku da Allah cina wa in tukazzibu qad kazzaba umamun min qablikum wa ala ar-rasul illa al-balagh aw tafakkara da aka rawaito da kai da wannan malaman tafsiri suka kawo shi ibn jarir da ibn kasir da sauransu a tada shi ya yanki na wannan ayar akan magana ce daban da aka yi shi tsakanin magana annabi ibrahim da wannan da kuma can gaba za a sake dawa gurin sa ma kana jawaba ko dan sai aka kutsa wannan magana ciki ita kuma ana yin ta ne ga quraish kawa cewa bayan an kawo musu kissa ga abin da ya faru ga annabi Ibrahim sai aka ce to ku aje mun kun karyata ku sani al'ummar da take ba ce ku san karyata kuma ga yanda abu ya kasance kuma annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake karmu ku da sako ba aikin shi bane ya dau mataki akan ku dan kun karyata shi aikin shi kawai ya karmu ku da sako amma mai daukan mataki shine Allah shine wa in tukazzibu fa qad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin ba kuma yake ba to kuna amma dan naga lokaci kuna kai bai ba ai wannan sai da Allah yani ba muna da lokaci lokacin da kai muna da aya da ko biyu ko uku ma ko hudu ta bar shi kenan muna yaja duk da hada suke da juna salamu alaikum insha Allah sai mun zo kuma kana jawaba kaumihi to nan ne za a shiga sabuwar magana a bar mu sai a nan alhamdulillah rabbil alamin shekaru hudu ko biyar da suka wuce na taimakawa marayu musamman da kayan sallah wannan gidauniya tana aiki dukkan watan azumi akan tara abin da ya sauka na kayan sallah idan Allah ya hore maka ka so kaya da ka kuka kawo wala ba sa kuma ya dukkan ake kawowa ma ta kashi ana tarawa kom ake yi marayu da uwayen marayu zuwa su ka kom zo da yara inda ka kune a gwada duk wanda yau yaro da ya ba shi idan iyalin duka ne a babba su tafi su dinka musu da haka gaskiya yana taimakawa marayu da dama don haka ko bana bude wannan gidauniya inda da yanzu musamman yanzu ana son ta da wuri saboda a samu a ba su kafin a ce an shiga goma ƙarshe ya zama na an ba su duk wanda ke sha'awar kaiwa ɗinki ya je ɗinki wanda aka bari sai an kai goma ƙarshe ba a samu akwai santoci da dama inda ake karɓan waɗannan taimako ana karɓa a wannan masallaci na dalilin kanta haka nan masallacin Abu Huraira haka nan mabarkar sahaba haka nan masjidu Aisha haka nan masallacin AA Wando haka nan masallacin Musa bin Umair duk dai santoci na da yawa darar da'awa ina da cikin da ake sai wannan taimako kuma ana isar da shi ga fatan Allah ta'ala ya samu ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.